and
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Harins dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 5 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa a jamhuriyar Niger an nada sabon sarkin maradin Niger Ahmad Ali Zaki a yau Asabar. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ta Almasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. A karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa kasarsa ta samar da jiragen yaki maras matuka ga Rasha, inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yakin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata daya dangane da tura makaman, a yayin da Rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula. A can baya, jami'an kasar Iran sun musanta taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Duk da haka kuma, runduna ta musamman ta juya hali ta Iran ta fito fili tana bugun gaban samar da jiragen yaki maras matuka ga wasu manyan kasashe a duniya. Amir Abdullah ya shaida wa manema labarai cewa mun ba da adadi kalilan na jiragen sama maras matuka ga Rasha tun watanni kafin soma yaki da Ukraine. Ya ce Iran tsaye take kaimun wajen tabbatar da kawo ƙarshen yakin. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. Tuni da rundunar sojin Rasha ta shagaltu wajen horar da dakaru kusan 300 da ake buƙata na sashen waɗanda za a ɗauka kamar yadda aka ba da sanarwa a watan Satumba. Ma'aikatar ta ce za a gwama waɗannan da ƙarin wasu dakarun da ake ɗauka shekara-shekara wanda za a soma a cikin wannan watan na Nuwamba ga sababbin ɗauka kusan 120. Rasha ta mai da hankali ga horar da dakarun a Belarus, inji ma'aikatar, saboda ƙarancin jami'an horarwa da harsasai da kuma kayan aiki a Rasha. Rahoton tsaron ya ci gaba da bayyana cewa girke dakarun da ba su da isasshen horo a fagen daga yakan haifar da ƙarancin damar samun nasara a yaƙi. A yau Asabar, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango, a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da ƙarin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya, kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci. Koriya ta Arewa ta harba adadin makamai 30 tun daga ranar Laraba, ciki har da waɗanda suka haifar da gargaɗin hari ta sama da umarnin neman mafaka na gaggawa a Koriya ta Kudu da Japan. Haka ma, harba makaman ya hada da wani gwaji da aka yi a ranar Alhamis na wani makami mai linzami da ke ratsa nahiyoyi wanda aka bada rahoton cewa bai sami nasarar tashi ba. Koriya ta Kudu ta tada jiragen yaki a jiya Juma'a bayan da ta gano jiragen yakin soji na Koriya ta Arewa kusa da kan iyaka, a yayin da tanki yake ci gaba da faɗaɗa a yankin na Koriya. Atisayen sojin na Amurka da Koriya ta Kudu na yau Asabar ya hada da wasu jiragen yakin Amurka biyu samfurin kirar B1B. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a, a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautar su kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Sudhir Suri, mai shekaru 58 a duniya, shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena, an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar, inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh. Babban jami'in 'yan sanda Arun Pal Singh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa maharin ya isa wajen ne nan take kuma ya harbe shi a bainar jama'a, ya kara da cewa an yi wa suri harbi da dama. Ya ce an kama maharin a nan wurin da lamarin ya auku, an kuma same shi dauke da makami mai lasisi. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran ƙasar, suri wanda ke samun kariyar 'yan sanda ya tunzura fushin mabiya addinin Sikh da dama, waɗanda ke zarginsa da yin kalaman ɓatanci ga addinin su da kuma al'ummarsu. Rahotannin sun ce an harbe shi ne a lokacin da yake nuna ƙalubale kan ikirarin cewa an gano wasu ababen bautar Hindu da aka wulakanta a wani wajen zuba shara a cikin birnin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga zababben shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da ɗaukar ƙwararren matakai na cika alƙawuran da ya yi kan muhalli, a yayin da wakilan gwamnatocin ƙasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na COP27 a ƙasar Masar. Taron na COP27 shi ne karo na 27 na taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake gudanarwa a cikin wannan watan. Ana sa ran da Silva da aka fi sani da Lula da kuma shugaban ƙasar Brazil mai ci yanzu Jair Bolsonaro duk za su halarci taron. Daraktan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a Brazil Maria Laura ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yayin da za a soma taron COP27 mako ɗaya bayan zaɓensa, kamata ya yi Lula ya bayyana yadda ya yi ƙudurin tabbatar da bin dokokin duniya da kuma kare dazuka da masu kula da su da zaran ya karɓi mulki. A cewar hukumar, a shekara ta 2003 sa'ad da Silva ya hau kujerar mulki karon farko, ya gaji matsalar lalata dazuka mafi girma a duniya. Amma kuma lamarin ya ragu da kashi 67 cikin 100 ya zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu a shekara ta 2010. To sai dai kuma hukumar ta ce matsalar sare gandun daji ta ƙaru da kashi 73 cikin 100 a ƙarƙashin mulkin Bolsonaro a shekara ta 2021.
Barka da fara kusan yin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. An nada sabon sarkin maradin Niger Ahmad Ali Zaki, wanda ya dare karagar da mahaifinsa Sultan Maremawa Alhaji Ali Zaki ya yi shekaru 16 a kai. Girman masarautar da dimbin tarihinta ya sa aka samu fitowar 'yan takara masu yawa, abin da ya jawo jinkirin zaben da har 'yan gari suka kosa. Daga maradi ga rahoton da wakilinmu Mansur Sani ya aiko mana.
E antenan kont da kucinmu da sultana da katsina maradi mese Ahmed Ali Eli Ventikashin sultan da katsina.
Muryar gwamnan jihar Maradi kenan mai girma Sha'ibu Abubakar da ya karanta sanarwar sabon sarkin sultanar Katsinar Maradi Ahmed Ali Zaki a matsayin sarki na 24. Yan uwa da amina arziki sun yi murna da jin daɗin haka. Iso Habu Magaji, malamin tarihi a ma'aikatar Irsha, ya bayyana wa VOA Hausa tsarin masarautar ta Katsinar Maradi.
Daɗaɗɗen sarauta ce, da yadda aka ce ƙasa ta shiga ta gaba, in sarki Allah ya mai cikawa masu zaben sabon sarki mutum huɗu ne. Akwai Gladiman Katsina, ƙauren Katsina, ƴan daka Durbi, amma liman yana raka su. Ya ne suke zaben sarki? Suna dibawa cikin 'yan sarki wanda suka gada, wanda suka sa goran takararsu. Su ga in cikin 'yan sarkin nan akwai mai martaba da nasara, akwai mai jaruntaka, akwai wanda za a haɗa da ƙasarsu, akwai wanda za a yi yanda al'umma za ta samu shari'a ingantatta. Cikin masu wannan darajoji ne ake samu a naɗa sabon sarki. In muka ɗauka cikin salsalar sarakin Katsina tun daga daular da ɗan ƙasawa ya kawa a 1807, wanga sarki shine na 24 a daular Katsina.
'Yan takara 58 ne sunayensu suka fito a matsayin 'yan sarki. Ahmad Ali Zaki ne ya gaji mahaifinsa Maremawa Sultan Alhaji Ali Zaki da ya shekara 16 kan karagar mulkin Katsinar ta Maradi. Ko menene ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar Maradi game da zaben sabon sarkin?
Sunana Alhaji Rabe Mamman Kashi. Rana ce ta horin ciki, abokinmu ɗan uwanmu shi ne aka naɗa sabon sarki. To shi zaɓi ne na Allah. Tun muna yaranmu Ahmed mutum ne mai kima, mutum ne mai tattaku, yana ƙaunar jama'a kuma yana sauraron jama'a.
Ni ne ake ce ma ada na Maradi. Alhamdulillahi Ahmed Allah ya zaɓe shi shi ne sarkin Maradi. Ina kira gare shi don Allah, don Annabi, don darajar manzon Allah, ki ɗauki kowa iri ɗaya ta yi bambanta wani. Cikin kashi uku na sarki Buzu na kishin jihar Maradi dan Allah muna roƙon su koda guda ido saboda samun kamashi sai dai irin su matasa wata killa kuma ina kira ga wa'an suka yi takara ba samu ba abin da duk Allah yake ayi haka za a yi shi ba mai isa da fashi sai a kuri su bi shi da zuciya guda domin alheri ne gare mu
tunana Shamsuddin Rabe Lankon muna fatan alheri da wannan sabon sarki da Allah ya kawo mu garin mu na Maraki ina mashi fatan alheri kuma ina fatan Allah ya taya shi ruku uban shi ya gada kuma shi ya gada Allah ya kare shi da dukkanin sharrin masu shaidi ya kare shi daga sharrin makiya
sabon sarkin dai na Maraki mai martaba Ahmed Ali Zaki yana da shekaru 53 da mata guda da ƴaƴaye guda hudu har lokacin da nake hada wannan rahoto biya marade ko kuma ɗan sarkin 57 da suka yi jawartin wannan kujera ta mulkin Maraki ba su ce uffan ba ta ciki daina ciki Mansur Sani muryar Amerika daga Maraki jamhuriyar Niger
a gaida Mansur Sani yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu ansar wannan tambayar kungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a ina suke samun kudin da suke gudanar da ayyukan su gwamnati ce ke basu ko kamfanoni ke basu ko kuma dai a aljihunsu suke ayyukan su masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da kuma Comrade Adamu Abubakar Bajoga to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar ci gaban musulunci da hidimar al'umma wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services ICODES a takaice dake Accra Ghana Sheikh Mustafa Ibrahim da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana Alhaji Ali Abubakar na fari da farko dai ga Sheikh Mustafa Ibrahim
gaskiya wannan tambaya mai muhimmanci kwarai yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization Islamic Council for Development and Humanitarian Services
wato kungiyar ci gaban musulunci da hidimar al'umma kenan na Ghana
kowace kungiya da yake dai an san ka cikin wani aiki da kake yi to a kowace kungiya ko wani gari ka kamar kuma shi ma irin aikin ka na shi yake yi to in ya kuma aikin ka na ya dace da shi wannan ma shi din ne ina wasa wanda yake tuna garin ka in kai ka abin ya ku garin misali da wambar da sakan gamura da partners mu daga Imarat kamar Dubai da Khairiyya kamar Qatar Charity Kuwait muna kamar Baitul Zakat da sauransu da su kungiyoyin ga wato ba su ba kuɗi ga ku ya kai abin da ke ciki ne in wani na so gina masallaci misali shi ya je wurin su ce ina son gina masallaci mai girma kan za a Ghana to a lokacin nan shi su wannan kungiyoyin nan in pure partners a nan Ghana shi su aiko maka ai su ba suke yi mutane ke individual don kowane na so yayi aiki a riri ga wanda so yayi masallaci mai girma kaza na wani cost wani kuma su ga kuɗi kaza ana so gina masallaci mai girma kaza kuya ku yi to shi ku gina masallaci a yanda aka dace domin ko mai da su baka ko ku da su baka ana gami abin da zaka yi da kuɗi kamar hanya kai mai gana ba da sha'a wani kuma a rijiya ka suna gina rijiya rijiya ce aka wani suna rijiya kaza bohol ne in gudanar da rijiya ne kuma duka shi abin ga to shi a yi musu da yawanci aiki da muke haka muke yi in marayu ne kuma ka ga wannan nan ina duba marayu goma wani ashirin wani haɗari ma to shi a kuma kuɗin shi ku kuna duba marayu kuna ba su duk abin da ka bayar da suka ba ka musu ka kan musu kun ba da kuɗi kaza kuɗin nan na 35% ita na idara da administration sannan shi ka aiki da shi wani kuma mai kai kuma aiki da su a gina gidan talakawa ko misali yanzu ko kuma su a gina karanti a ba wani ko kuwa a sai mashin a ba wani yawanci ne kungiyoyin wasu mutane kuma ke aiki amma hukuma ne mai taimakon birka ba su yi can su kuma mutane ke kawo musu a nan ma akwai masu kawo kudin mutane a cikin Ghana ma sannan mu da kanmu kuma akwai ma abin da ma muke yi misali ka ga wani lokacin marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba da shi muna taimakon su kudin mu kudajen mu da kudin sa ne da dan muna taimakon kan kan har su samu zabin da inda ya kara aiki da kyau kuma cikin sauki ba da tsada da mutane ba su tsada mu tsada in ga da sauki ka kuma aiki da kyau ka kowa lokaci suna ce muna cikin masallaci biyar su rijiya kaza a makaranta kaza shi sa ba mu ke da kudin mu ba mutane can ke yi kowar kudi za baka akwai abin da zaka yi da shi kowace baka baka buka ka account shi a tun kuma ga kudi wani masallaci ne to baka dauko wani ka sa wani wuri wuri jarijiya ne wuri masallaci wani masallaci ne kudin makaranta ne kudin tana da talakawa ne su kuma kamin su ba kudi kuma su yi lissafi da su da kudi da komai san kudin ga abu kaza kaza ya yi kuma yanda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yanda ake aiki kenan muna mu ne mu yi mutakin da kyau mu musu account su aika mu
Shima Alhaji Ali Abubakar na fari ya ce
Sunana Ali Abubakar na fari ne ni chairman ko kuwa CEO daga Light Foundation kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani amfani ko riba suke ci ba so nasu kan da za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida ta farko batu ilmi na biyu game da zaman lafiya kamar interfaith haka garin gagana muna zama tare da wadanda ba su zama musulmi a kan da za a yi a karfafa zaman lafiya sannan kuma game da skill development kan da za a yi a samu aikin hannu tallafin mata da maza duka a nemi abin yi na skill haka wannan duka muna ciki sannan kuma batun peace muna kokari kan da za a yi kwance-kwance hankali don al'umman da ake zama ba da tare da kwance hankali ba rayuwan duk abin da aka saranta a yi na cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwance hankali muna kokari game da ruwa bi mana kan da za a yi infrastructure muna gina schools muna gina mechanics boroughs muna gina normal water works rijiya mun duka muna yi da makarantu muna gine-gine duka muna yi sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa babban sallah ko karamin sallah muna tallafa ma al'umma alhamdulillah muna gani Life Foundation mun kafa shi ya 2000 yanzu haka yana da shekara 22 muke tamamin rijistan shi da muna dai aiki kan son taimakawa muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin Allah aikin da ana ke aikin NGO da ba riba ciki mutum na farko yana neman dedication da commitment kan da zaka yi kai saboda Allah kuma ba zaka yi kai aikin na yasaya inda ka maka wuya kaga aikin da kanshi ba zai tsaya ba amma tun dai kana yin kana kan hanya kaga bayin Allah suna fitowa shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF taimako yana kan fito daga Star Ghana taimako yana kan fito daga UNDP sannan kuma ta bangaren ruwa da makamannin haka akwai wasu kungiyoyin da suke UK sunan shi Salam Charity muna kan partner da su so taimake mu da arziki sai muna yi to amma Life Foundation kuma da yance kaman 50 ko kuwa 40 kashi dari taimakon yana fito da CEO Light Foundation daga Aljifuna na donna da company sunan company na Napari Company Limited company na farko muna construction amma yanzu muka shiga kaman 2008 mun shiga mining muna yin mining sannan na da export license da muke export zinariya sai sa ni da kai na businessman ne kuma na zama imam so dewa saboda ina da passion da wannan aiki so dewa wasu programs ni da kaina da aljifuna muke duka muna tallafa ma aikin Light Foundation kamin irin UNICEF da irin wannan developmental agencies na kamar su Star Ghana kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza ga lokaci ga wurin da zai district kaza ga abin da nake so yi sai su ce ka kawo proposal sai su duba cikin proposal na ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana nuwa ba akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komai suna taimaka ma aikin ya fi a biya su shi sa duka an yi lissafi a yi
wannan shi yasa ana cirewa cikin shi yasa Alliance Foundation muna kira maximum of 15% minimum of 10% wani bi suna kawo ana kan kawo mana project shi a ce muna kaman mai project na shi yana so 7% ko 5% administrative cost sauran aikudin duka je aiki muna kan karba wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurinmu aljifinmu sannan kuma akwai project da wani zai zo ce wai ce kaman talk wai call for proposal kowa ya gwada ina da kudi kaza ka gwada mai wannan kan da zaka yi ce su a zabe naka sannan ciki yafi kai sare sannan kuma bayan kudin na kasar yafi kai lissafi duk abin da kai sai yafi karkar receipt sannan kuma in ka zo kaman UNICEF haka inda nake magana ga ranar talata za su zo office din da ana ce spot check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da lead poisoning da COVID-19 mun yi shi shekaran da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike mu su ga kudin da suka ba mu na yaya muka kashe shi muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana in ka kace kudin da ka nuna su gani dagankan da muke yin tafiyar da aikin kenan alhamdulillah ina gani kaman lasiya mu da Zongo Development Fund muka yi amma partnership don lasiya mu da su muka yi hadin kai kan da za mu yi mu promote girl child education ci gaban ilimin yaran mata to muka ga wannan shi muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga Life Foundation daga sunan na fari component da nake fadi mun kawo 30% sai Zongo Developers ka kawo 70% muka sai sanitary pad muka sai textbook da sauransu muka je Ashama muka raba makarantu makarantar da suka ci amfanin wannan intervention Nuru Mustafiya shi yasa kan da na gaya maka wanda yake jagoran aikin in bai da passion da wannan aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifinmu muna tallafa shi yasa anan muna kira wadanda Allah ya ba su iko wai ma naka sadakatun min mali sadakan da zaka cire ka tallafa ma dan uwanka da wadanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyar mutum ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustafa Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilinmu a birnin Accra Idris Abdullahi Bako da producermu Salamun Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
yanzu kuma ga mutala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba
wasanni a takaice
kullum kafar Najeriya ta NFF ta musanta da ɗaiɗaikin cewa tana takun saka da mai horar da ƴan wasan ƙasar na Super Eagles Jose Pizarro a ƴan kwanan nan ne dai ake da samun rahotanni a kafafen yaɗa labarai da ke bayyana takaddamar inda wasu ke bayyana cewa kocin ɗan ƙasar Portugal da ya soma aiki tun a watan Mayu har yanzu bai sami karɓar albashi ko sau ɗaya ba rahotannin sun ƙara da cewa wannan yanayi ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin kocin da hukumar ta NFF to sai dai babban sakataren hukumar ta NFF Muhammad Sanusi ya bayyana rahotannin a zaman maras tushe balle makama a cikin wata sanarwa da ya fitar Sanusi ya ce ba wata takaddama ko rashin jituwa tsakanin kocin da hukumar haka kuma kocin bai taba yi wa kowa korafin rashin biyan albashi ba hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta buƙaci dukkan kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya ta bana da za a yi a Qatar da su mai da hankali kan wasan kwallon kafa a maimakon wasu al'amura da suka danganci rikitar siyasa hukumar ta aiki wa kasashen takardar bukatar ne biyo bayan wasu batutuwa da suka shafi siyasar duniya da suka taso a ƴan kwanan nan bayan da aka zargi Qatar da ke karɓar bakuncin gasar dangane da matsayinta kan dangantakar jinsi ɗaya da wasu zarge-zarge da suka shafi ƴancin bil'adama da musgunawa baki hakan ya sa aka shirya jerin abubuwan da ke nuna zanga-zangar lumana a lokacin gasar wacce za a soma a ranar 20 ga wannan watan na Nuwamba an shirya kaftin ɗin ƙasar Ingila tare da kaftin ɗin wasu ƙasashe tara duk za su ɗaura ƙyallen hannu da ke nuna ƙauna da haɗin kai yayin da 'yan ƙasar Denmark za su saka yagaggen riguna domin nuna kalubale akan kasar ta kattar duk da yake yagewar ba za ta bayyana sosai ba domin bayyana bacin rai akan gasar da ta yi sanadiyar rasa dubban rayuka. To sai dai hukumar ta FIFA ta yi gargadin cewa bai kamata ana jefa sha'anin kwallon kafa a cikin rikitar siyasar duniya ba, haka kuma ba wuri ne na bayyana wata takaddama ko rikitattun al'amura ba. A yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a soma fafa ta gasar kwallon kafar tacin kofin duniya, kasashe na ci gaba da fuskantar matsalar rashin wasu zaratan 'yan wasa sakamakon samun rauni. Na baya-bayan nan shine Song Hyun-min dan kasar Koriya ta Kudu wanda aka yi wa aikin tiyata kwanan nan sakamakon rauni da ya samu a fuskarsa. Dan wasan da ke taka leda a kungiyar Tottenham ta Ingila ya sami raunin ne a yayin wasan gasar zakarun Turai da kungiyarsa ta nasarar dokin Marseille a wannan makon, inda rahotanni suka ce ya sami matsalar karewar kasusuwa a kogon idonsa. To sai dai duk da yake kungiyar da kuma kasar ta Koriya ta Kudu duk sun bada sanarwar cewa an sami nasarar yi masa tiyatar, to amma kuma akwai shakku sosai kan yiwuwar samun damar shiga gasar ta cin kofin duniya ga dan wasan. Kasar Ingila ma na kan ganiyar rasa dan wasan ta Ben Chilwell da ke taka leda a kungiyar Chelsea, wanda shi ma ya sami rauni a wasan zakarun Turai da Chelsea din ta doki Dinamo Zagreb a ranar Laraba. Tuni da Chelsea din ta fitar da sanarwa da ke cewa dan wasan mai shekaru 25 ba zai sami damar fafata gasar ta duniya ba.
To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambacin zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hafiz, a takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. A karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha, inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata ɗaya dangane da tura makaman, a yayin da Rasha ta tura jirage maras matuƙa suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula. A yau Asabar, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango, a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da ƙarin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya, kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci. An harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a, a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Sudhir Suri, mai shekaru 58 a duniya, shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena, an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar, inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da ɗaukar ƙwararren matakai na cika alƙawuran da ya yi kan muhalli a yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na COP27 a kasar Masar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da Salaman Abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.